Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na ran Asabar 29 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana kan juyin mulkin da ya fara a kasar Jamhuriyar Niger. Daga nan Ibrahim Kalmu Sigaraba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shirin labaran duniya daga Hafiz Tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta dakatar da tallafin kuɗi da take baiwa Niger, kuma ita ma Amurka ta yi barazanar yin hakan bayan da a cikin makonnin shugabannin sojoji suka sanar da hambarar da zababban shugaban kasar Muhammad Bazoum daga kan karagar mulki. Niger tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya, inda suke samun kusan dala biliyan 2 a duk shekara a matsayin taimakon raya ƙasa a hukumance, a cewar Bankin Duniya. Sannan kuma babbar abokiyar tsaro ce ga ƙasashen yammacin duniya irin su Faransa da Amurka, waɗanda ke amfani da ita a matsayin sansani na ƙoƙarin da suke yi na daƙile har-haren masu tayar da kayar baya a yammaci da tsakiyar Afirka na yankin Sahel. Kawo yanzu ƙawayen Niger na ƙasashen waje sun ƙi amincewa da sabuwar gwamnatin mulkin soja ƙarƙashin jagorancin Jeneral Abdurrahman Tchiani, wanda a baya shi ne shugaban dakarun fadar shugaban ƙasar, wanda jami'an soja suka ayyana shugaban ƙasa a ranar Juma'a. Ƙasashen kudu maso gabashin Asiya na yin gargaɗi game da illar bambababban cluster na dogon lokaci a Ukraine, bayan da Amurka ta aike da su zuwa Kyiv a farkon wannan watan domin amfani da su wajen ƙwato yankunan da aka ƙwace a lokacin mamayar Rasha. An din bayyana cewa Rasha na amfani da wasu bambababban cluster kan Ukraine tun farkon mamayar ta. Ukraine ta buƙaci Washington da ta bata bambababban waɗanda ke fashewa a cikin iska tare da watsa wasu ƙananan bama-bamai a yankunanta da sojojin Rasha suka mamaye. Sai dai ƙwararru a Cambodia da Laos sun ce bai kamata a yi amfani da bama-baman cluster ba, saboda ƙananan bama-baman da yake watsawa ba sa fashewa kuma suna kasancewa masu haɗari gwamman shekaru masu zuwa. Daga 1964 zuwa 1973 a lokacin yaƙin Vietnam, Laos ta kasance wadda aka azabtar lokacin da Amurka ta yi ruwan bama-baman cluster, ta kuma zamanto ƙasar da ta fi shan bama-bamai a duniya. Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Republican ɗaya bayan ɗaya sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar Republican na jihar Iowa, inda babu wani daga cikin masu fafutukan neman tikiti ya ambaci cewa an shigar da sabbin tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya a kan tsohon shugaban ƙasar kwana ɗaya kacal kafin taron. Maimakon haka, masu fafatawa da Trump sun caccaki shugaba Joe Biden da jam'iyyar Democrat da suka yi zargin cewa ba su da alaƙa da Amurkawa masu zaɓe. Sun kasa yin ƙarin bayani kan ƙarin tuhume-tuhume game da riƙe bayanan sirri da Trump ya yi, wanda watakila wata dama ce ta rage masa tagomashi wanda yake kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. Lokacin uzuri ya wuce, dole ne mu kammala aiki, inji Ron DeSantis, zan kammala aikin. Gwamnan na Florida ya kuma maimaita alkawarin da ya yi akai-akai na dakatar da yin amfani da ma'aikatar shari'a a matsayin makami, inda ya nuni da tsaka mai wuya na shari'a da Trump yake ciki. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Australia za ta ƙara ganin ƙarin sojojin Amurka da ƙarin jiragen sama da ƙarin jiragen ruwa na Amurka da ƙarin makaman Amurka, yayin da kwancen ƙasashen biyu ya kai wani mataki da jami'ai suka bayyana a matsayin babban mataki da ƙarfafawa da faɗaɗa kwancen sojojinsu. Amurka da Australia sun bayyana rijiyoyi da za su ƙara kasancewa sojojin Amurka da ƙarfinsu da kuma taimakawa wajen shigar da Australia cikin manyan hanyoyin samar da tsaro a yau Asabar, bayan tattaunawar sa'o'i da manyan jami'an tsaron Amurka da na Australia da kuma jami'an diplomasiya suka yi. Ministan tsaron Australia Richard Marles ya shaidawa manema labarai bayan kammala taron shekara-shekara ne ministocin Australia da Amurka karo na 33 a Brisbane na Australia. A halin yanzu, Australia ba ta da abokiyar da tafi Amurka. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da Faransa na Sri Lanka a yau Asabar kan budewa da shigar da kasashen yankin Indo-Pacific. A ziyarar farko da wani shugaban Faransa ya taba kaiwa zuwa kasar tsibirin tekun Indiya. A matsayinta ne mai ba da lamuni ta hudu ga Sri Lanka, Faransa ta yi alkawarin ba da haɗin kai wajen sake fasalin basussuka don taimakawa kasar tsibirin farfaɗuwa daga matsalar tattalin arziki. Ofishin shugaban kasar Sri Lanka ya ce Macron ya isa kasar Sri Lanka a daren jiya Juma'a bayan ziyarar da ya kai zuwa yankin kudancin Pacific domin bikin cika shekaru 75 da kulla hudar jakadanci tsakanin kasashen biyu. Amurka za ta taimakawa Taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro a wani bangare na wani shiri da aka dade ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga mamayar China. Sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta ce taimakon zai je Taiwan a matsayin wani bangare da za a dauka daga makaman da Amurka ke da su a ajiye. Zai hada da kasidin tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da ilimin soja da kuma bayar da horo. Da yake magana a birnin Brisbane na kasar Australia a yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada yanayin kariya na makamai da tsarin da ke kunshe cikin kunshin. Ya kuma ce bai kamata a kalli abin a matsayin tsokana ba. Wannan ba canji ne daga abin da muka yi a baya ba, in ji Austin bayan kammala shawarwarin ministocin Australia da Amurka tare da sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na Australia.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake samun mabambantan ra'ayoyi daga al'ummar jamhuriyar Nijar kan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ranar Laraba, wasu 'yan kasar Ghana sun bayyana rashin amincewarsu ga juyin mulkin. Duk da cewa suna ganin yanayin shugabanci ne ya janyo hakan, wakilin Idris Abdullah na ɗauke da wannan rahoton.
Wasu 'yan Ghana birnin Accra sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayoyinsu game da juyin mulkin da aka yi a kasar Nijar. Hajiya Hausa Kadir English ta ce ba ta yi ra'ayi da wannan juyin mulkin ba, amma kuma watakila rashin adalcin shugabanni ne ya jawo hakan.
Juyin mulkin da aka yi a Nijar ni dai a ra'ayina bai yi ba, amma kuma sai mu duba me ya kawo juyin mulkin. La'alla shugabanninmu ne ba su adalci, tane na cikin wahala, shi yasa sojojin nan suka ga ya kamata su canja a koma mulkin wato soja. La'alla an ya gyara abubuwa daga baya dawo mulkin demokradiya.
Abba Jibril dan da kuma a nasa bangaren ya ce wannan juyin mulkin zai yi wa demokradiyyar kasar Nijar targaɗe. Ya ce bai gamsu da dalilin yin juyin mulkin da sojojin suka bayar ba.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma daga nan birnin Accra na kasar Ghana. Ni dai an ce mai ɗaki shi ya san inda yake yi masa yoyo, to amma gaskiya ni dai a fahimta ta kamar wa'annan sojoji da suka yi wannan juyin mulki kamar sun dawo da hannun agogo baya ne, tunda an dasa demokradiyya. Dade in ka duba sun su wanda suke kudin suna kada laye akan rashin tsaro da tattalin arziki, to sai ka duba ga yawancin kasashen mu na Afirka ta makoce kasa ne Najeriya ana cikin wannan hali na rashin tsaro kuma fiye ma da kasar Nijar.
Mallam Garba Usman yace juyin mulki na dawo da kasa baya, ya kara da cewa idan babu zaman lafiya a kasa, al'ummar kasar suna neman mafaka ne a kasashe makwabta, kuma kasar Ghana na daga cikin kasashen da ake yawan zuwa, don haka ba alheri bane ga Ghana.
Juyin mulki da aka yi daga Nijar ba abin murna bane zuwa kasan Ghana ko kadan ba, ina cikin abin da ke komawa da Afrika baya. Yanzu an ka dubi kasashe da dama cikin yammacin Afrika suna huskantar nasu tashe-tashe hankula daban-daban tare da juyin mulki. Cikin shekara ukun da suka wuce an yi juyin mulki cikin yammacin Afrika cikin kasashe guda-guda biyar. Mutane waɗannan kasashe suna gudun barin kasashen su zuwa neman mafaka waɗansu kasashe daban. Ghana na cikin inda suke zuwa.
Shi kuma Alhaji Bayawa yace yanayin shugabanci ne ya janyo juyin mulki, duk da ce cewa ya fi amincewa da mulkin demokradiya.
Sunana Alhaji Bayawa na zangon adajirin tsawon Ghana. An shigo demokradiya saboda kowa samu yancin kansa kuma bayan mulkin soja saboda wurin fadin fadi kuma fadin fada amma shugabannin Afirka suka juya al'amura na saba alkawari bayan mutum ya yi rantsuwa zama shugaban kasa zai zo ya yi adalci ya kiyaye dukiyoyin kasa da amana da an zo ko ba haka bane she cin hanci da rashawa da kuma barnan arzikin kasa to akan haka karshe irin abin da ya kamata ya faru kenan shine a koma gidan jiya na mulkin soja a gaskiya dai mun fi son a ce muna tafiya kan tsarin mulkin demokratiya
ita kuma Kande Jamila ta yi kira ne ga al'ummar Niger da su zauna lafiya kuma su roki Allah saukin lamarin da suka samu kansu a ciki
ni na ku Kande Jamila ni ma fofowa juyin mulki yana koma da harkan gari baya abin da yazo kuma daga Allah ne yasa muna roƙon al'ummar Niger saboda Allah da Annabi ku nemi zaman lafiya Allah ya kore fitina ya riga ya zo yanzu mu duka zamu roƙon Allah ne Allah ya kawo mana sauki cike kawo mana adin kai
shugaban Najeriya Alhaji Bola Tinubu wanda yake shine shugaban kungiyar ECOWAS ya shirye wani taro na musamman na shugabannin yankin a Abuja a ranar Lahadi 30 ga watan Yuli domin a tattauna batun juyin mulkin Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gai da Idris Abdullahi kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan faifan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar koda yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa salamu alaikum BOE Hausa wadan Allah wani dalili ne yasa manyan ƙasashe irin su Russia, China, Amurka, Faransa da Iran duk da karfin fada aji da kuma karfin tattalin arziki suke ta ƙara manne ma kasashen mu na Afirka wai shin ma wace irin moriya suke ci a Afirka har suke ta ƙara bullo da hanyoyin kyautata alakar su da Afirkar sannan su kasashen namu na Afirka mecece ribar su dangane da wannan dangantakar da take tsakanin su da kasashen turan Masu tambayar idan an tuna su ne Sanusi Madatai da Magaran da Isuhu Makera Madatai da Magaran. To idan masu tambayar da ma duk wani mai sha'awar jin ansar na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Akikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai koma can baya ya dora tun daga inda yake cewa
kusan ayya cewa sun dogara da kasashen mu na Afirka saboda ita nahiyar Afirka Allah ya mata dimbin arziki
to daga arziki kamar me da me wani iri da wani iri haka misali
kama daga arzikin mai ne iskar gas hasken rana filin noma dabbobi koguna da wasu ma'adinai waɗanda suke karkashin kasa waɗanda suka hada su platinum waɗanda ake hadawa a yi magungunan sauke hawan jini da su abinda ake kira wani sinadari da ake kiran sa chromium da californium kusan a iya cewa ma duk duniya ba inda aka kai nahiyar Afirka yawan zinariya Afirka tana da tarin tagulla da azurfa ga kuma yawan filin noma saboda a fadin duniya gabaki daya banda nahiyar Asia ba nahiyar da ta kai nahiyar mu ta Afirka fadin fili to kaga in ka dudu wadannan dimbin arziki da ubangiji yawa ita nahiyar Afirka wacce ta kunshi kasashe 54 ko mu ce 56 duk da cewa an fi sanin 54 din saboda guda biyun ba su zamanto sun karbu ba
to yanzu dakta mu dauka mu duba mana yawan al'umma da suke rayuwa a wannan yanki wannan kasashe kamar yawan su ya kai nawa misali
yawan al'umma da ke wannan nahiyar wanda kididdigar bincike ya tabbatar da cewa akwai mutum sama da biliyan 1 da miliyan 200 da suke numfasawa a wannan nahiyar wanda ma yake kiyasin cewa zuwa shekara ta 2060 yawan bakin mutum ko mutumin Afirka zai haura ya kai mutum biliyan 2 da rabi to kaga ko duk inda aka samu tilin wadannan al'umma kaga kasuwa ce babba wacce za a zuba hannun jari sannan kuma a kwashi riba wannan ya ba su dama na sanin ire-iren dimbin dukiya da ubangiji ya ba wannan nahiya wanda kuma suka zauna suka yi binciken ya za su yi su mu'amalance mu sannan kuma shine abinda watakila yanzu ma har ya jawo hankalinku kuke ganin cewa watakila sun fara yin yawa a Afirka sannan kuma kuna ga kaman ba ribar da Afirka take samu
so yanzu dakta waɗannan kasashe da suke manuwa da kasashen mu na Afirka shin ta yaya ne kake ganin cewa ta yi watakila mu kasashen namu na Afirka za mu karu da su misali ko kuma ta wani hanya ne kake ga suke ta sake nausuwa su gwamutsu su garwaya da mu
to ai duk mutumin da aka ce ya fi ka ilimi ya fi ka fasahar kere-kere to kuwa misali yana da kuma makamai a hannunsa ya gudanar da bincike shekaru aru-aru akan ire-iren dukiya da albarkatun da Allah ya ni'imta kasashen mu da su to kaga ai kuwa kusan a iya cewa ya san ta inda zai shigo ya san me zai girba sannan kuma ya san hayoyin da zai bi ya sarrafa wadannan kasashen wata gile na da kyau kara muku bayani da cewa ai bai dade nan ba ma misali kasar Sin ya zama na ta yi gyare-gyaren zaurukan majalisu na kasashe wajen 15 a kasashen Afirka a wasu kasashen ma kusan fadan shugabanni kasa ne suka yi ta gyarawa duk a kokarin zawarcin wadannan kasashen ne
to dakta ita nahiyar Afirka gaba daya misali duba da yadda wadannan manyan kasashe suke ta ma dauka zuba hannun jari a kasashen namu na Afirka dakta yanzu ita karan kanta nahiyar Afirka babu wani katsabus da kake ganin za ta iya yi wa kanta misali
nahiyar Afirka fa ba kanwar lasa bace saboda kamar da na faɗa tana da zinariya akwai dukiyar kwakwa wacce kan yi amfani da ita a sarrafa a yi abubuwa da yawa a duniya sannan kuma idan muka sake dubawa ba da dade wannan ba Russia ta yafe ma kasashen Afirka ba su sukan da ake binta wanda kusan ana kiyasin cewa ya fi biliyan 20 to kuma Bahaushe ai ya riga ya faɗa cewa duk wanda ya kona rumbunsa ya san inda toka ke kudi
to yanzu dakta kamar nawa ne misali kuma wasu kasashe ne kan iya zuba hannun jari a kasashen mu na nahiyar Afirka kuma daga shekara nawa zuwa shekara nawa suka zuba irin wannan hannun jari kuma nawa ne yawan hannun jarin da kasashen suka zuba
a shekara ta 2021 an tabbatar da cewa akwai hannun jari na kasashen yammaci wanda ya kai dala biliyan 83 China kadai an tabbatar da cewa ta saka hannun jarinta a kasashen Afirka wanda ya kai biliyan 70 kamfanonin Amurka da suke Afirka an tabbatar da cewa sun fi 600 misali ko a nan Najeriya an tabbatar da cewa kasar China tana da kamfanonin waɗanda sun kai 140 India tana da wajen 135 idan kuma za a duba fadin Afirka gabaki da inda China take da kamfanoninta an tabbatar da cewa tana da kamfanoni sun fi ma 10,000 to duba da yanda tun ba a kai wannan lokaci ba tun misali wajejen 1981 tsakanin wannan lokacin zuwa yakin duniya na farko ko kuma zuwa 1914 a in ka lura za ka tarar cewa manya-manyan kasashen yammacin duniya suka yi waso sun nahiyar Afirka.
To, daga manyan kasashe kamar wace kasa da wace kasa ce suka yi wannan waso so da ka dauko bayani a kansa?
Waɗannan kasashe sun hada da kasar Ingila, da Faransa, da Belgium, da Italia, da Andalusia, Spain kenan, da Portugal, da
A to daga wani irin karin haske ne zaka yi mana a game da kasashen yammacin nan, duba da cewa yadda yanzu ake ta fadi tashi domin ganin wasu kasashe na nahiyar Afirka sun tsaya akan kafansu. Wani irin ƙarin haske za ka yi mana da kuma su masu sauraro domin su fahimci yanayin ƙasashen yammacin nan?
Su ƙasashen yammacin nan sun fahimci cewa ƙasashenmu na Afirka ko kwa nahiyar Afirka akwai aƙalla guraben da za su iya shigowa da sunan ko za su tallafa mana su gudanar da kasuwancinsu, su kuma su samu dukiya, mu kuma mu sami abin da suke da shi.
A to, ranka da danta a ta yaya muke morensu, su kuma ta yaya suke morenmu? Me muke karuwa da shi da su, su kuma me suke karuwa da shi da mu?
Zan lissafo mana waɗannan abubuwa ɗin da aƙalla sun kai guda goma. In muka dubi abin da ya kewaye duniya yanzu, harkar sadarwa, wayoyi ɗin nan na salula, kusan ƙila in banda ƙasar Rwanda da a kwanan nan aka ce ta yi fice tana era wayoyinta na kanta. To, a iya binciken da na yi dai ba zan iya ce muku ga wannan ƙasa ce ta Afirka wacce ita take wayanta da kanta ba, ba wai haɗawa ba. To, kaga ta nan ma ƙasashen yammaci sun yi fice wajen wayoyi, wajen kwamfuta, wajen irin su bayan wayoyin tafi da gidanka da ire-iren waɗannan na'urori, bar ƙere-ƙeren fasaha na jiragen sama da makamantansu, wanda dole ne ƙasashen Afirka mu sayi waɗannan abubuwan ko motocinsu ne dole mu saya, da dai wasu na'urori da muke amfani da su dole mu saya daga wajensu, ko kuma in mun samu a ƙasashenmu ɗin ana farhaɗa su, to kaga nan ma za a samu hanyoyin cinikayya, mu muna samun sauƙin rayuwa, su kuma suna samun kuɗin shiga. To, akwai kuma abin da shafi harkar yanar gizo wadda a yanzu harkar ta kewaye duniya, ana cinikayya, ana saye da sayarwa, ana harkokin bankuna, ana gasanin dai al'amura da yawa waɗanda ta yanar gizo ake inganta su, ake tallafa wa al'umma. To, kaga wannan masu suke da wannan ilimin kuma ta nan ma dole su shigo, kuma dole ne a yi musanya su karɓi kuɗinmu, su kuma su bamu wannan abubuwan. Haka kuma idan muka dubi hasken rana da Ubangiji ya bamu, to kaga sun zo mana da fasahar sola wacce ana samun harkar samun wutar lantarki ta hanyar ita wannan hasken ranan din. To, kaga ta nan ma dole ne hannun dama ya wanke hannun hagu. In muka dubi harkar noma, wanda shine ma a ce sana'ar mutumin Afirka, to kaga nan ma su suke da taraktocinsu, su suke da manya-manyan injina waɗanda suke kawo mana su saida mana, mu kuma mu inganta harkar noma, su suke da watakila a wasu ƙasashe zaka tarar su suke shigo da taki, su suke da magungunan feshi da injinan feshi da makamantan wannan. Haka kuma in muka dubi yanda a Afirka yanzu kusan kowane bakau yana so ya koma birni ne da zama, a ƙauyuka suna ƙara ramewa ana koma birane, to zaman birni kuma kaga maraya, dole ana bukatar ruwa, ana bukatar wutar lantarki, ana bukatar hanyoyin sifiri, a motocin hawa da makamantansu da gine-gine. To, wannan duka su ma suna shigowa ta wannan harkar su taimaka mana, kuma su ma su samu kuɗinmu. Haka kuma idan muka dubi harkar asibitoci, sukan ƙera na'urorinsu wanda suka shafi, wanda za su iya duba duk inda jikin ɗan adam ya samu lahani, su masa gyara, a gane me ke damunka da makamantansu, wanda ka iya cewa a Afrikance ko a gargajiyance watakila wannan ɗin koda mun san yanda ake gano cututtukan dai ba mu kai su ba, to kaga ta nan ɗin ma hannun dama yakan wanke hannun hagu. To, ma iya duba kuma misali ko suturunmu da muke sawa yanzu, ai ko ga cewa ba irin suturunmu na gargajiya ba ne, saboda mun koma mun ɗauki rayuwa irin ta su turawan yammaci, kuma kaga dole ne. To, uwa uba kariya, muna bukatar kariya, saboda su suke da fasahar kera bindigogi, su suke da makaman kare dangi nuclear, harkokin siyasa mu sun shigo sun yi kene-kene a ciki, kuma kaga a nan ɗin ma zaka tara ƙasashe da yawa ba sa iya ɗaga murya. Misali, zaka tara cewa in banda a 'yan kwanakin nan ƙasashe kamar na Burkina Faso da Mali da makamantansu da suke wa ƙasar Faransa da tarrene su bore, to zaka tara cewa kusan har a yau ɗin suna matsayin kamar ubannin gidajenmu ne, mu kuma muna matsayin 'yan gidansu. To, wannan ita ce alaƙa da take tsakaninmu da su.
To, ranka da dakta, daga ƙarshe menene fatanka ga al'umma mazauna nahiyar Afirka?
Fata kuma kun fahimci yadda abubuwan suke gudana, kamar da na faɗa alaƙar mu da su ba ta wuce kai wa ɗan bazawara kyauta, saboda kuma ba za ka yi a banza ba uwar kake bukata. Da fatan ɗan kaɗan da na samu mana ya gamsar da ku. Na gode. gode.
Fara larata mu ne da kuya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola Nigeria da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da ke shiyar Yola da producermu Salamon Abo da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gai da Malam Ibrahim. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Da za mu fara da buga wasar cin kofin duniya ta mata zalla da ake gudanarwa yanzu haka a Australia da New Zealand. A ranar Alhamis din nan da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta mata zalla a Nigeria, wato Super Falcons, a wasar da ta buga da Australia, inda Nigeria ta yi nasarar ci 3, ita kuwa Australia ta yi ci 2. Lamarin da ya sanya Super Falcons ta Nigeria ta yi nasara a wasar da aka buga a ranar Alhamis da ya gabata. Yar kwallon Super Falcons na Nigeria, Azizat Oshola, ita ce ta zura kwallo na 3 a raga. Marin da ya sanya ta yi murna tare da kwaɓe riganta ta kayi. Kwana guda bayan kammala wasa ta sake wallafawa a shafin da cewar lallai mahaifinta bai ji daɗi yadda ta nuna salon murnan ba ta hanyar cire riganta a bainin duniya. Al'amarin ya dame shi. Yar wasan a Nigeria musulma ce, yar asalin jihar Lagos. Al'amarin da ya sanya muka tattauna mai sharhi a kan ɓangaren wasanni a jihar Adamawa, Dairu Abubakar Galwali, wadda ya faɗi nashi ra'ayi daga reda wannan lamarin.
Za mu iya cewa shi wato Ishola mahaifin Azizat wacce ta zura kwallo na 3 a wannan wasa da aka yi, wanda har ya nuna wato korafin shi. Duba da cewa kasan a duk lokacin da wani dan wasa wato ya ci kwallo yakan nuna, za mu cewa wani murnan ne yake zuwa musu na daban, wanda har wani lokaci suna kokarin wuce misali akan wannan murya.
Amma ba akwai dokar da ta ayyana in mutum yayi ana buga wasa ya cire riga ana ba shi katin gargadi ba?
Eh, sosai. Wannan haka ne, doka ce ta kwallo, duk wanda in ya ci kwallo gudun murna in ya tube rigan shi akan iya wato bashi katin gargadi akan wannan laifi da yayi. To zamu iya cewa ita ta aikata wannan abun, kuma mahaifinta wato shi Ishola ya bayyana cewa gaskiya bai ji dadin wannan al'amari ba, da ya bayyana kuma ita ma ta bayyana a shafinta na Twitter. Kuma a al'adance ko a addinance, idan muka yi duba daga da wannan al'amari, kasancewa ya saba ma addinan mu, musamman mu da muke da shi anan, na addinin Musulunci da addinin Christianity.
Yanzu kuwa sai bangaren cinikayya da ƴan wasa, inda kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta kulla kwandiragi da dan wasan gaba na Nigeria Samuel Chikwueze. AC Milan din ta sanar da kulla kwandiragin da dan wasan gaba na Nigeria Samuel Chikwueze, wadda a baya ya kasance dan kungiyar Villarreal ta kasar Spain. Labaran daga kungiyar ta AC Milan da ke rukunin kungiyoyin da ke cikin gasar Serie A na kasar Italia na nuna farin cikin kungiyar bayan daukar Samuel Chikwueze daga Villarreal. Bayern Munich ta fara tattaunawa da Brighton kan golanta dan Spain David Raya mai shekaru 27, yayin da ake cewa Yang Some na shirin komawa Inter Milan. Manchester United na kokarin sayar da dan wasan gaba, kuma ala alakanta su da dan wasan tsakiya na Morocco Sofiane Amrabat. Kungiyar PSG za ta biya Mbappe euro miliyan 60 a matsayin cikuicin biyayya. Rahoto daga birnin Paris na cewa akwai yiwuwar PSG za ta biya dan wasan ta Kylian Mbappe kudaden da yawan su ya kai euro miliyan 60 a matsayin cikuicin yabawa da biyayya, ko kuwa amintaka da ke tsakanin su. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Lado Salisu. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai an mafa a takaice.
Kungiyar Tarayyar Turai ta dakatar da tallafin kuɗi da take baiwa Nijar, kuma ita ma Amurka ta yi barazanar yin hakan. Bayan da a cikin makonnin shugabannin sojoji suka sanar da hamɓarar da zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazoum daga kan karagar mulki, Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya, inda suke samun kusan dala biliyan 2 a duk shekara a matsayin taimakon raya ƙasa a hukumance, a cewar Bankin Duniya. Ƙasashen kudu maso gabashin Asiya na yin gargaɗi game da illar bambababen cluster na dogon lokaci a Ukraine, bayan da Amurka ta aike da su zuwa Cape a farkon wannan watan domin amfani da su wajen kwato yankunan da aka kwace a lokacin mamayar Rasha.
Masu sauraro, da haka ne muka karkashin shirin namu na yau. Sai aka kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Lahadi, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe yadda na kawo shirye-shiryenmu na yau da Saida Hamdun wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashin Gumen nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.